Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau ma 2 ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata, wato magana akan goyon baya da ƙarfin gwiwa da mata ke bukata a rayuwa. To jama'a, a yau za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, sannan za mu ziyarci filin mu na Kwalama.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraro, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, za mu koma zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ci gaban tattaunawar da aka faru a makon da ya gabata.
To, a yanda al'adar namu dai muke ta magana, duk abin da ya shafi rayuwar mu ta zango al'ada ne yake kawo cikas ga yanda za a kawo wani canji din. To, al'adar nan kana ganin ta bada sassauci wurin ganin cewa namiji ya iya tunkarar matarsa ya ce zo wance. Ko kanwata zo miji, me kike son ki zama a rayuwa, menene matsalolin ki, ko me zai iya takura wannan buri naki kai ya cika, ko kuma mata na naga gaskiya kwana biyu, wato yana iya sa ido wa iyalinsa ma ya gane cewa eh ta canza yau, naga kin kwana biyu kaman baki amurshi me ke faruwa, tun tana ce maka ba komai, in ka dan matsa ka san za ta iya yin magana. Shi kana ganin maza yanzu kukan yi hakan, ko kuwa dai an bar wannan matsalolin na cewa da wato yake cewa communication gap, wato akwai wani wani tattazara tsakanin miji da mata na fahimta.
Alhamdulillah, wato an fara samun ci gaba, akwai daidaiku, zaka kuma sun zama kaman wasu fitilla ne, abun koyi ne na rayuwa. Akwai daidaiku, zaka kuma muna fira, zaka ta ce ai wani shi bai da matsala, zai iya jawo wance ko zai iya jawo wani ya zauna da shi saboda fahimta. An fara samun wannan ci gaba, amma gaskiya yayi karanci. Gaskiya yayi karanci, amma wallahi akwai su, akwai wanda zaka ga suna baka sha'awa. To, wannan aikin da suke yi, muna kokari, in suka ci gaba, muna fatan suka dore akan haka, wasu za su da sha'awa, suna kwaikwayon su, suna su ma suna once ne zan ce suna implementing ne, suna aiwatar da shi su ma, saboda sun zama kaman wani abun koyi kenan ga al'umma. Kuma wannan abu ne mai kyau, muna fata mazajenmu da iyayenmu za su fahimci wannan matsalar, su gane cewa kuma matsala ne babba wanda yake tana da bukatun fadulu, sai an dawo mu waye ta, in ba haka ba mu matan, musamman matan za a bar su a baya. Gaskiya,
Hajji Amina, mu ne matan dai da ake cewa muna da zurfin ciki, mu ne kuma wannan matsalar ta shafa wanda ake so a ga cewa an magance shi. Shi in ke ce a matsayin ki na mace, ya zaki so namiji wanda yake tare da ki ya tare ki lokacin da kike cikin damuwa ko kina neman shawara, to wani hanya kike gani ya kamata ya bi wurin tabbatar da cewa ya bugi zuwan cikin ki, hakkin fito da wato kin saki jiki, hakkin ya faɗa mishi matsalolin ki ko buƙatar ki, wani hanya ya kamata mazajin su bi?
Eh, to hanyoyi suna da yawa gaskiya, sai ko an bar wai kari ne ake cewa ta ranar tabani. Zancen nan dai fa yana nan, mace ita an ɗauka ne, duk abin da aka yanke aka zartar mata kawai ita ta ɗauka ne,
wato ita bata da bakin ciki magana
eh bata da shi ko tana da shi ma abinda aka riga aka zartar mata
mazan kenan
eh bai wai kamata sai ta nemi wani ne sanyi ba ko ta sarara a cikin shi ba ko ana so ta bine zaki duba kiga har a cikin gidajen auren mu yana faruwa haka miji zai ce zai fadi ra'ayin shi ke zaki kawo na ki sai ce kin yi rashin kunya
eh ba ta
da biyayya to sai ka matso kusa da mutum dole sai ka janyo mutum jikinka
ta saki jiki
yawa ya zama a koyaushe zaki fadi magana wanda zan fahimce shi ni kuma zan mai miki da kalma ta salama ba ta izgilin cewa ni ne shugabanki ba ko kuma a gaba nake da ke saboda
ina koda kuwa baki daidai ba
yawa
ko baki fadi abin da yake so yayi ba akwai hanyar da zan bi
to in aka fara haka za a je har inda ake bukata to wannan shine
ina ganin akwai wata kuma hanya na biyu kwarewa ban sani ba kuma zo wato mafita din wato hanya na biyu shine kaman wajen kyautata ilimin ya mace ina ganin in aka samu yara yaya mata aka samu yaya mata suka suna aka sasu a makaranta za a makaranta za a koyo su ilimi ko kuma wasu abubuwa da su karu da shi na sani yanda za su tunkare iyayensu ko da yayyensu na wajen nuna musu wani dan damuwansu wato an dan taso an bar baya kadan abinda nake nufi da an bar baya maybe da yaro kawai yana gida yanda ya taso ya ga ana ya amma yanzu ko a makaranta an nuna mishi yanda zai yi zamantakewa da yayyin shi da iyayen shi
Hajja Amina kamar yanda kike ta bayani akan maganar zamantakewa din amma maganar auratayya zaki ga wata matan a gida saboda al'ada ya ce mace ta yi hakuri ta yi shiru kar ta fada hakurin shi ne zama aure saki ga ta abu da yawa ya taru mata a cikin zuciya shin kina ganin ba wanda za ta iya gaya mani
tana da shi ne amma ba a bata dama ba mace tana da ƴan uwa ba sai mahaifiyarki zaki zo ki sa maki ya mata magana ba wani lokacin ba ka bukatar ki sawo mahaifiyarki wannan tension din da kike ciki amma dan uwanki fa shine zai iya shouldering ya dauki duk wani nauyi naki banda wai nawa kina bukatar kudi ko ni me a'a hadda na wallahi rayuwarki da kike ciki
wato mata ma ya kamata su ma da kansu su fara gabatar da matsalar su ga maza kenan
wato ki
mijin ma haka
uwanki shikikinki ki ga mishi me kike ciki halin yanzu gidan aure da muke ciki yana da daya daga cikin abubuwan da mata suke haɗewa wanda kuma ba a barin su fito ne su fada daga ƙarshe sai ki ga mace ta zo ta yi wani aika
damuwa ya mata yawa
wallahi wa damuwa ya mata yawa ke ce kike cikin gidanki kin ba ma ki kina fama tsakaninki da miji ko kuma da wata kishiya ko wani abu makamancin ba ya ma takurawa da namiji yau kina cikin wancan tunanin ya saka ki wancan ke mace wani lokacin da yawa kamar a ƙasar Hausa ba a bari mace ta fita ta je ta yi wani aiki kin gane ta je ta yi wannan fita aiki
ma yana sa ki biya kanta wannan bukata
eh banda bukatan ma ki fita ma ki je ki dawo cikin gidan dan mintunan da kika yi yana rage miki wani dan takaicin zama a duk yayin da kike zaune kina waje daya wallahi koda ba aiki kika je ba kika aka bar kika fita kika ziyarci yar uwarki
to zaki
ji dadi in kika yi wani hira da ita haka to an ce mace zauna wani fa sai asibitin ma sai ya zama dole zai ce ki
so ciwo ya ci
to kuma shi fa a cikin gida shine ciwonki yana ne yana kunduga miki abubuwa kala kina fama da shi na takaici
to ba ta gani
ko dan cikin hawan jini
eh kila macen ba ta iya fada ni ya kamata
kina dalili da mama
kina
cikin wannan kuncin na rayuwa na mijinki yana saka miki a gaba ko kuma ke wani abu ne ma yake damin ki ma a jiki emotionally kina cikin shi amma baki sani ba kuma baki samu kin fitar da shi ba duk yanda ka fitar da abu ka samu wanda ka gayawa kana jin dadi a zuciyarka kuma shawara da za a baka mafita ce gare ka sai ka ji sani to ka rasa mace yau tana zaune tana cikin takaicin miji ko kawai sai ya zo ya mata kishiya kwatsam dama fa bata gama da wahalar shi da abubuwan da ya saka mata baya mata kishi
kuma gashi al'umma suna son wa a lokacin ta nuna cewa ba komai bane
taya za ta nuna ba komai bane tana cikin wannan kuncin kuma an zo an miki kuma an ci gaba da gallaza miki a cikin wannan sabon auren da aka kin tashi kin je kin dauki sau da yawa yanzu gashi kes ne yake fama da shi kenan mace sai ta tashi an mata kishiya wannan duk abubuwan da ya faru na tension ne meye kuma ga sabon aure an wulakanta kin ajiye ki za ta kashe mijin ko kuma ta kashe da ko ta kashe waye
ko ta kashe kishiya
me ya haifar
wannan wato mun kin dawo da mu kan al'ada dai kenan wato abin da yake faruwa shine al'adance abun kunya ne a ga yammace ta yaji sai iyaye suna ganin kamar ta zubar musu da kiman su ne da mutuncin su to waɗannan abubuwan sun taimaka wajen iyayen mu na da su sa ƴaƴan su wato a cikin wani damuwa ba tare da sun sani ba tunda ba su da ba kamar zamani bane na yanzu da za a je asibiti a aure mutum a wancan zamanin shi za ku yi an waye gari kawai mace ta kan ciwo ya buga da ta rara dai kawai ko kuma tana a ce ma tana wani aiki kawai ta fadi kawai
to ai yanzu ma ana yi malam galadima zaka ga macen da tafiyar rike cikin ta kuma ba ta da wanda za ta samu
suna mace
ta yi magana da shi cututtuka sun har da ciwon zuciya fa a cikin wannan
daga yarinya karama wanda bata wuce
ka gani nan da nan an ce yau ba ta ko ta dan yi wani ciwon karshe zuciya ta buga ko wani abun kaga to me gari ya haifar duk rashin fa samun wayan da zaka ga wa mutum ne ko wanda zai share maka hawayenka na al'amura kin zo kin taso da matsala kin kawo an cike kin fiye korafi ko kuma zaman gidan mijin ne ba kya so makamancin haka dai an kare ki da abu to ba a kuma jaki an ji menene ba matsalar ki ba a miki wannan ba a baki shawara ko kuma a ja kunnan in namiji ne ya kamata a kirawo shi a zaunar da shi ke kaza ta ce kaza dan Allah ko kuma ko da dabara ma kada ya zama fada ka gaya mishi dan Allah ka dai dan taimaka a duba dai abubuwa kaza dan gyara to yanzu mun namiji ba baya so ma wai dangin wannan matar shi su kira shi su ce wai sai a ce wai ai ya gaza ni na gaza da gidana ne da za a zo a gaya mun abin da yake kai zaka gaya mun abin da yake cikin gidana to kuma ita ta kawo maka wannan kuka ita ta san cikin halin da take ciki kuma kai kuma dan ka sulhunta ka je dan a gyara yauwa to shi kuma ai lokacin zai daga hakar
ka
faɗa ce shi fa ba a isa a gaya mai abin da zai a cikin
gidana kwarai kuma kin ga kamar yadda ko shari'a ya tabbatar da haka in aka samu sabani tsakanin mace da mata da mijinta abinda kuma sabanin nan har aka kasa gyara shi tsakanin mata da miji to da mataki na gaba shine iyayi su shiga
ciki magabata
so kun ga kwarai ba da time ai ta nema magabatanta tana sanar da su ga abin da yake faruwa su kuma matsayin su na iyayi na gari manya iyayi da PJ the next thing abu na gaba da zasu shine zasu kira shi su ji na bakin shi kaga wannan dole ma ya haifar da zaman kenan gaba daya domin ba kuma da wani abu dan a samu sulhu
to malamai duk abubuwan da ku faɗa masu muhimmanci ne musamman matsalolin da matan suke fuskanta to an ce matsala idan aka kawo ta to ya kamata a kawo mata mafita Hajji Amina me yake ganin za a samu a matsayin mafita ga waɗannan matsaloli da aka rattaba
ni dai Hajji ta so akan abin da in yaya ne kirawo kanwarka ko ma yayarka ce dan zaka fita abin nan ka gaya mata me take so in ka ga bacin rai kenan ko kuma tana buƙatar wani inda za a jawo hankalinta ka gaya mata ka kira ta ka gaya mata cikin lumana wasa da dariya ka fahimce ta kenan in miji ne kira mata ka in bacin rai ka ga ta ci ko wani kunci akwai wani changing mood da mata suke ciki ko ka musu wani abu kaga kai baka yi ba su kuma ga mazan mu yanzu ba sa son sun koyar da kai
ba sa son
tambaya eh su tambayi matan su ma menene yake faruwa me ke kai ko kuma na miki laifi
ai shi sai ce idan dai ba da to
eh ko mai dai ya gama komai to ba shine ba gaskiya a dai duba a dinga ganin halin da mace take ciki wani mood ta canza ka kirawo ta ka ja ta a jiki wasa da dariya duka za su dauke mata wannan takaicin da wani kewa
kuma shi ma gidan su zai
tinda a tare take da kai koyaushe ba sai ta dinga fita ma waje ma tana ga wani ƴan uwa ba kana ganin cewa ana shiga al'amuran gidanka kai da kanka kai aikin shine abin da nake gani
to wannan
malam
galadima na'am wato ina da daga cikin gudunmuwan da zamu bada wajen ganin mun magance matsalolin mata wato namiji ya zama mai sa ido akan matan shi da kannin shi da ƴaƴan shi mata duka na kokarin gane damuwan su na kokarin sauraron su sanda kuma suka yi alama koda suna da kunyan basu iya bayyana won ba amma yaga dai akwai wata alama na wani abu da zai iya hararin wani abu a ciki ya jawo ta in matan shi ne ya jawo ta zauna da ita meye ya aka yi kaza ko kuma meye ke daminki ko kuma meye damuwarki me kuma ya kawo damuwar inda hanyoyin da shi zai biya matsayin shi na miji wanda yake yafi zurfin tunani da kuma hangen wani abu da zai je dawo sai ba ta shawara kuma ya dora ta akan daidai sannan kuma wani mafita babba wanda yake shi ma yana ganin zai ba da gudunmawa wajen samun ci wajen warware wannan damuwa na da yake damun yaya mata shine irin wannan wato fadakarwa ko wayar da kai da a gidajen rediyo tunda shi ma gidan rediyo ya zama kamar makaranta ne yanzu wato maza da yawa akwai wani namijin da yanzu wannan maganar da ake yi wani namijin yanzu zai ji shi kaman bakon abu ne bai ma san ashe wai wannan matsala bane ya sai ya saurari matan shi ko karuwan shi ko bai san matsala bane amma ta hanyar wannan fadakarwan zai sa yanzu maza da yawa muna fata kuma za su gane cewa fa akwai wani kalubale akan su fa wanda ke har yanzu fa akwai ambargidi a wajen nan sosai kuma in dai ana son iya mace wato iya mace ita kaman al'umma ne gaba daya to gaskiya ko dole a zo a dawo a kalle ta fa matsayin
wato in tana da matsala
al'umma da rada matsala in ta gyaru kuma al'umma ne ta gyaru
to ai na dauka kunce idan kuma ba da tu ko dan yi mata zani wai ba ta da wani matsala ita dama ai shi kenan
a'a wato wannan kaman tunani ne na da gaskiya ba haka bane abun ya canza ba haka bane mace tana bukatun ta ya wuce na tuwo da wannan wato kaman yanzu ana magana mukaddara asibiti yanzu mu kullun tunanin mu matan ka za ta je asibiti wannan namiji ba zai duba matan ka ba to ka kinga ko ashe bukatun mace ya wuce na gabata to yana da tana da bukatun ka ba ta wani tarbiyyar da za ta iya zuwa ta kula da wasu mata yan uwanta masu matsaloli so tunanin wancan tunani na abari to gaskiya wannan wato masu takaita tunanin su ne kuma muna fatan za su canza wannan tunanin su yawa su mai da su dawo da tunanin su ya daidai da zamani haka dai fata na kenan
to ni gaskiya a tunani na ko kuma in ce a shawaran da zan bada gurin tafi da wannan al'amari shine iyalan gida ko in ce masu gida ko yayyin gida zamana suna zama da su ƴan uwansa mata ko matan sa haka ana hira sosai ana samun irin alakantuwa ne da fahimta to inda za a zauna ai wannan hira gila ma cikin wannan hirin za ta iya gaya ma damuwa ko kuma in ka kawo mata labarin ai wancan kaza 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 ya faru da ita za ta gaya maka ita ma ya faru da ita ga hanyar da aka bi aka shawo kan wannan matsala gashi turu wannan zaman da za a yi ina fatan insha Allah za a samu za a dace har a yi magungunan matsalolin da ake ciki
sai filin kwallamarmu inda wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta tattauna mana da bakwar mu ta yau Safiya Abubakar
yanzu za mu yi salati mai hada-hade wanda ake ce mishi salad garni da turanci wannan idan ka zo ka kawunke salatin ka wanke shi da kyau ka huda kowane datti na cikin shi to shi salatin gaskiya in ka sa Oji Jabel shi dai yahi wankuwa da kyau tunda kowa ya san dai yau Oji Jabel shine dai wanda ko datti wani abun ka yi shi zaka dauka ka wanke shi tunda yanzu gashi nan salati tsutsotsi a da kai menene abubuwa da yawa a cikin shi ba a sani ba ka samu kai ka tsaftace shi tsaf kai ruwan shi uku ka mishi ruwa uku ko hudu yanda dai zaka san yahi da kyau ka samu in ka wanke shi wannan sai ka dauko ka yanka shi in kana zo wannan salad din mai hade-hade kamar yankan shi ma da za a yi na musamman ne ake tunda ba yanka manya ba ake yi kananan yanka ka samu kokawa da take da kaihi da kyau ka samu kai zamuna ka daidaita shi ka mishi yanka kanana yanda kai ma an ka kalla zai burge ka in kai wannan ka kare can ka dan silala carotin ka da wani pomdetar yanka sai ka dauko shi shi ma dai ka yayyanka shi kanana in ka kare kai silala kwaikin ka shi ma ka dauko shi ka yayyanka shi kanana in kana so kana iya daukan plato babba haka ka fara yanka salat in ka ida sai ka dauko kwannan ka kare kewaye shi ka mishi ka jera shi kamar yankan ma na kwan kakkai wani yanka haka wani barwatsai haka a'a ka yi mishi rondel yawara ka mishi yanka kamar na taya yanda zai ba da kala ya yi kyau sai ka jera shi a saman salat ka dauko albasan ka ita ma ka mata yanka irin na taya kajira eh kamishi round round kajira shi shima in ka ida jirawa nan kayan ka pom da tar in ka
dankalin turawa
dankalin turawan ka da karas in ka kams eh sai ka samu a tsaka ka ajiye shi in ka ajiye shi ka dan yanka tattasan ka tsanwa ka dan mishi ma yanka kanana kanana sai ka jira shi ma ana in ka ida wannan mayonnaise inka kana iya sata a share ko kana iya ita ma sanya ta a sama dan ya bada kala mai kyau in ka yi da wannan sai ka dauko dan aron inka ka ajiye daga share mai ma ka ajiye shi daga share to shikenan wanga da huwa
haka nan za a ci shi
a shi wannan salatin kana iya in kai abincin ka dan dora shi daga sama abincin da kai ko ku kana iya sawa buredi ka ci abinka
to kamar wai lokacin da za a ci sai a takula shi ko ko
eh mana an taba cin abu ba a takula shi ba duk wannan kyawun kawai dai kai ne dan ka wai shadantar kawai ka bada kala in ka ira dole ka takula shi dan ka ci mana tunda abu ne wanda ba ka so ba mata su yi shi kawai kaga salati an dauko shi farfarfar an kare kawai bai ba kala ba komi
kenan wannan kwaliya dai zai iya jan hankalin mai gida yanda zai rika hadiye yawo daga ya gani
eh mana ba mai gida kadai ba kowa ma yana iya jan hankalin shi in yazo ya ce da Allah kalli wannan abinci abinci ne wanda aka saba gani amma an mushi kwalliya ya ba da sha'awa to
dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan ku shakata da wannan waka.
Kai maza ku bare na mata. Kai maza ku bare na mata.
Madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Madalla mun sami kiran mu na farko da wa muke magana?
Na magana da Lawal Aliyu daga jihar Niger mazaunin Ibadan.
To Malam Lawai muna jin ka yau da ka ji maudu'in namu ci gabo ne na makon da ya gabata me zaka ce?
Ni ne sauraron ku ne a kowane lokaci amma na ya hiso miliyan na kira numban ku amma an ga dauka sai dai ne Allah ya bani dama na dace.
To mun gode da ka dace ka same mu a yau me zaka ce akan maudu'in mu na yau?
Eh to da yake yanzu na dawo masallaci akan wani maudu'i kuke ne?
Wannan makon mun ci gaba da tattaunawa ne akan irin goyen baya da karfin gwiwa da mata ke bukata a rayuwa.
Eh to gaskiya abinda zan fada akai shine mata gaskiya kamata a ba su goyen baya amma su ma mata yawanci wasu suna da matsaloli ko ba haka ba saboda yawanci zaka ga in mai gida yana kokarin iyayen nashi amma su suna kokarin su fata gida yawanci za ka ga ka samu abu ka wahala ka samu shi a waje amma zaka zo gida sai ka cin mashi a walakance to ka ga wannan ranka ba zai dadi ba kuma haka tana baka tana karya ma gwiwa ne yadda ko da ka haita nema ba za ka samu mata abin da ya kamata a kawo ba
to mun gode Malam Lawai da wannan kira naka mun kiran mu na gaba ya fito daga Niger da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam da wa muke magana?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gwaji a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula yau dai ka ji maudu'in namu ci gaba ne na makon da ya gabata akan karfin gwiwa da goyen baya da mata ke bukata me zaka kara akai?
To masha Allah lalle abin da ya kamata ainihin a ba mata goyen baya da kwarin gwiwa a rayuwarsu ba kaman bangaren addini na musulunci haka. Domin saboda idan suna samun goyon baya akan bangaren ibada, to insha Allah rayuwarsu za ta kasance mai tarbiyya yadda yake. Kai miji, in ka aure su ko kana tare da su, zaka ji dadin sarrafa su yadda za a yi take da to, kuma ita ma za ta fi jin dadin rayuwarta. Ra'ayin da
to mun gode Ibrahim mai wankin hula. Yanzu daga Kebbi da wa muke magana?
Ni ne Dauda Adamu Matilbe.
Muna jin ka Dauda Adamu.
Kai wallahi ya kai shekaru da shekaru ina ta fama in kama ku. Wallahi sai Allah ne ya sa yau nan na kama ku.
To mun gode, mun ji dadi kuma da ka samu yau ka same mu. Me zaka ce, menene ra'ayinka?
Madalla ga bukata na nan.
To ina jin mun rasa. Hallo, muna jin ka.
Mata dai gaskiya idan ka kawo abinci abubuwa gaba daya ya kamata su gyara shikenan, sai ka in ka kawo shikenan sai su ke.
To mun gode Dauda da wannan kira naka. Yanzu kiran mu na gaba da wa muke magana?
Muna mai lamarin Gornoma Abuni gari da Maturu Yobe.
Muna jin ka.
Mata babban abin da ya kamata ba su goyon ba ilimi. A ilmanta da mata, in aka ilmar da mata aka ba su goyon baya, aka ba su hannun gaye, duniya za ta zauna lafiya, duniya za ta samu cigaba, duniya za ta samu security. Shine jawabi na.
To mun gode Maina da wannan kira naka. Kiran mu na gaba ya fito daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
To alhamdulillah, dangane da abin da yake na maganar goyon bayan da ya kamata a ba mata, gaskiya yana da matukar muhimmanci. Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka. Masu sauraro, yau maudu'in namu muna tattauna ne akan abinda Bature yake kira emotional support, wato ƙarfin gwiwa da goyon baya da mata suke bukata a rayuwa. Mun samu wani kira, da wa muke magana?
Hello?
Hello, muna jin ka daga jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Da mai mulki Tela Ngayi ne daga lafiya jihar Nasarawa.
Muna jin ka mai mulki Tela.
To yanzu na fito daga masallaci ne, saboda kowane lokaci na ɗaya daga cikin mai saurare ku. To ina saurara ko zan ji kuma mai ka, ban gane abun ba, na ce ko maganar mata ne har yanzu?
Maganar mata ne, ai shirinmu na ranar Laraba shiri ne da yake karkata akan al'amuran da suka shafi mata zalla.
Haka.
To, yau muna magana ne akan ƙarfin gwiwa da mata ke bukata, me zaka ce a gurguje?
To, wato ƙarfin gwiwa na mata ina ganin ya kamata a taimaka musu, a ba su ƙarfin gwiwa, ba don saboda komai ba, saboda ƙoƙarin da suke yi a kowane lokaci na zaman gida da aikace da sauransu. To kaga kuwa ina ganin anawa ganin a ɗanɗaga musu kafa irin wannan abubuwan, idan da ma taimakon da mu ma za mu taimake ku mata, mu sake tashi mu taimaka muku daga ciki.
To mun gode mai mulki Tela. Masu sauraro, da haka muka kawo ɗaukar wayoyinku, a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu baki ɗaya na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti, wato Daniel Brown, da injiniyan mu na yau, da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa, Amina Bahara Auna, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.